Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Litinin 5 ga watan Yuni na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga kanan labarai.
A yau Litinin shugaban Amurka Joe Biden zai wuta tattaunawa da Prime Minister kasar Denmark wadda za ta bayar da hankali akan batun taimakawa Ukraine. Kwanaki bayan mummunan hatsarin jirgin kasa India, jami'ai sun ce an kwashe tarkace akan hanya har jirgin ba ya fara aiki a yau Litinin. Kana a kasar Senegal kuma kasar ta dan katse layukan wayar sadarwa a wajiyar Lahadi dan a Dakar babban birnin kasar, biyo bayan mummunan tashin hankali tsakanin yan sadda da magoya bayan madugo yan adawan kasar.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mutane fiye da 10 sun rasa rayukansu a kusa da iyakar Niger da Libya bayan da motar ta taka nakiya a yayin da suke kokarin tsallakawa zuwa Turai ta Libya, kuma galibin su mata ne. Sannan za ku ji yadda masana a Najeriya ke ci gaba da jan hankalin sabuwar gwamnatin kasar akan abubuwan da ya kamata ta maida hankali a kai.
Ya duk kasan da za ta samu ci gaba mai daurewa, ci gaba da zai buwaye mutane su samu abin da za su yi na dogaro da kawunan su na bunkasar masana'antu, to dole sai an samu kasa tana da arziki na wutan lantarki.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Idan muka leƙa jihar Colorado a nan Amurka, za ku ji cewa ana shirin rantsar da sabon zababban magajin garin birnin Colorado Springs a gobe Talata. Yemi Mubolade shi ne bakar fata na farko kuma dan asalin Najeriya da zai kafa tarihi a garin. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokacin, yau ma muna nan tafa da shirin ilimi wanda baban gida Jibrin ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. A yau Litinin ne shugaban Amurka Joe Biden zai wata tattaunawa da Prime Minister kasar Denmark Mette Frederiksen wadda za ta maida hankali akan batun taimakawa Ukraine da kuma horar da matukan jiragen saman yaƙin Ukraine. Jaridar Financial Times ta ce kasashen yamma sun bayyana damuwarsu akan cewa China da kasar Russia za su iya amfani da rikici a yankin Arctic su ƙara yin tasiri a wurin. Kasashen Canada, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden da kuma Amurka sun yanke hulɗa da Russia a bara a matsayinta na mamban ƙungiyar kasashen Arctic bayan da ta kai mamaya akan ƙasar Ukraine. Russia ta faɗa a yau Litinin cewa sojojinta sun daƙile wani gagarumin hari da za ta danna wato a kan iyakarta, halin da ta kira mafi rauni amma kuma bai nasara ba. Russia ta ce harin da Ukraine ta kai ya hada ne da bataliya guda 6 na makaman zamani da kuma bataliya 2 na tanki. Kwanaki bayan mummunan hatsarin jirgin kasa a India, jami'an ma'aikatar jirgin kasan sun ce an kwashe tarkace akan hanya inda hatsari ya faru har ma jirgi ya fara aiki a yau Litinin. Wani jami'in jirgin kasan ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa an buƙaci jiragen su rage yawan gudu tun daga wata tazara. Kusan mutane 300 ne hatsarin jirgin ya kashe, kana sama da wasu 1000 ne suka jikata a hatsarin jirgin kasar da ya faru a daren ranar Juma'a. Hukumar aikin jirgin kasar India ta buƙaci ma'aikatar binciken manyan laifukan kasar ta gudanar da bincike akan wannan mummunan hatsarin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Senegal ta dan katse layukan sadarwar wayar hannu a jiya Lahadi a Dakar babban birnin kasar, biyo bayan mummunan tashin hankali tsakanin yan sanda da magoya bayan madugo yan adawan kasar Usmani Sonko. Sanarwar gwamnati ta ce ta dakatar da layukan wayar ne na sa'o'i kalilan a jiya saboda wasu sakonni na kiyayya da kuma na tashin hankali da ake yadawa. A ranar Alhamis ne aka yanke wa Sonko hukuncin bata tarbiyyar yara kadana, kuma za a daure shi tsawon shekaru 2 a gidan yari. Sai dai nan da nan ba iya gane lokacin da zai fara zaman gidan yarin ba. An kuma wanke Sonko a ranar Alhamis din daga zargin yima wata mace fyaɗe da kuma mata barazanan kisa. Sonko dai shine zai kasance babban dan takarar da zai fafata da shugaban kasar Senegal Macky Sall idan Sall din ya yanke shawarar sake shiga takara a karo na uku a zaben shugaban kasa da za a yi a shekarar 2024.
To madalla, kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leka bangaren rahotannin mu. Wata mota dauke da fasinjoji 23 waɗanda galibin su ƴan Najeriya ne. Ta taka nakiya a garin Madama dake kusa da iyakar Niger da Libya inda mutane fiye da 10 suka rasa rayukansu wasu kuma suka jikkata. Matafiyan dai da galibin su mata ne suna kan hanyar zuwa Libya ne a kokarin tsallakawa kasashen Turai. Wakilin muryar Amurka Mohammed Mahmud na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Duk da matakan da hukumomi suke dauka domin hana ratsa Sahara don zuwa Turai har zuwa wannan lokacin wasu na ci gaba da sayar da rai domin wannan tafiya mai hatsari. Hukumomi a yankin Bilma dake arewacin Nijar sun tabbatar da mutuwar wasu ƴan Najeriya yayin da wasu da dama suka jikkata bayan da motar su mai dauke da fasinjoji 23 ta taka nakiya a garin Madama dake kusa da iyakar Nijar da Libya. Arewacin Nijar dai ya shafe shekaru da dama yana zama hayar da bakin haure ke bi domin zuwa Libya da nufin tsallakawa zuwa nahiyar Turai. Abaru Goshi Maina shine magajin garin Bilma.
Wannan mutane kamar kusan poski Madama ne da wajen 80 km da poski Madama. Dama ansa na kiyadi ke mutanen da an kawo su likitan Bilma yawancin su mata ne ƴan Najeriya ne sai mutane kuma masu doka migrant ba su son su bi hanya su bi hanyoyin da ba su gamu da jama'an tsaro haka ne suka taka min kan wajen da akwai mutum shida da ja sun rasa rayukansu kuma an kawo mutum doctors na likitan Bilma har an evacuate saura na Agadez duka kuma cikin su Nigerian guda ne amma saura duka ƴan Najeriya ne.
Tun dai bayan da gwamnatin Nijar ta sayi dokar hana fitaucin bakin haure a cikin kasar, masu jigilar su ke bi ta ɓarauniyar hayya inda suke salwantar da rayukansu. To sai dai hukumomi a yankin Bilma sun bayyana irin matakan da suke ɗauka. Abaru Goshi Maina shine magajin garin Bilma.
Akwai luwa 2015-06 wanda ta hana doka dai bakin haure. Tunda an haramta shi mutane ba su bin hanyar da akwai jami'an tsaro inda akwai police ko guard ko soja. Wanda za su tsere su mai da mutanen nan kenan sai su bi hanyoyin da ko mutane su mutu da ishirwa ko su bace ko su hau nakiya tunda an hana shi ya kamata mutane su daina.
Masu sharhi a Nijar dai na nuna damuwarsu kan yawan samun masu mutuwa a dajin Sahara ta Agadez inda masu kokarin zuwa kasar Libya da zumar ficewa zuwa Turai ke gamuwa da ajalinsu. Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Hamid Mahmud har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniya.
An yi mamakin yadda kasar China ta nuna rashin jin daɗinta ga dabarun Koriya ta Kudu akan yankin Indo-Pacific wanda ke bayyana manufofin shugaban Koriya ta Kudu din Yoon Suk-yeol akan kasashen waje. Bayan haka takardar mai shafuka 42 ba ta yi suka kai tsaye a kasar China ba. A gaskiya ma da wuya wannan takardar yayi wani nuni a fili game da kasar China, sai dai ma takardar ta kira China da muhimmiyar abokiyar samun ci gaba da zaman lafiya. Amma duk da haka akan dabarun na Indo-Pacific kwana guda bayan da aka buga shi a ƙarshen watan Disamba, wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar China ya mayar da martani da kakkausar murya yana mai cewa yana yin gargaɗi akan cewa a daina kokarin samar da wani kebataccen gungun kasashe wanda hakan ba zai taimaka wa zaman lafiyar yankin ba. Yan rajin kare 'yancin dan adam da 'yan gudun hijira sun bayyana damuwa akan shawarar da hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauka na rage bada agajin abinci a karo na biyu a cikin watanni uku da sama da mutane miliyan guda 'yan kabilar Rohingya daga kasar Myanmar wanda yanzu suke zaune a wata unguwar marasa galihu a Bangladesh. Sakamakon karancin kuɗi, hukumar abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar 1 ga watan Yuni ta rage samar da abinci na wata-wata ga 'yan gudun hijirar Rohingya daga dala 10 zuwa dala 8 ga kowane mutum guda. Wannan adadin ya kusan dala 1 da aka rage akan abincin kowane mutum guda a cewar wata sanarwa wanda hukumar ta fitar a ƙarshen watan jiya. 'Yan gudun hijiran na Rohingya suna cikin damuwa ganin cewa za a ci gaba da samun raguwa na taimakon abincin. Raguwar samar da abincin ya biyo bayan wanda hukumar ta yi ne a cikin watan Maris sakamakon karancin kuɗi, inda hukumar ta ce ta rage daga dala 12 zuwa dala 10 ga kowane mutum guda. Hukumar ta shirya abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana fuskantar raguwar kuɗi na dala miliyan 50, lamarin da ya kai ta ga yin wannan ragi na baya-bayan nan.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Masana da al'ummar Najeriya na ci gaba da jan hankalin sabuwar gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu da ta kama aiki a makon da ya gabata akan abubuwan da ya kamata ta mai da hankali a kai, musamman harkokin tattalin arziki da wutar lantarki. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana.
Najeriya da ke da taken mafi karfi a Afirka tana da akalla mutane da suka haura miliyan 200. Karfin tattalin arzikin Najeriya ya ta'allaka ne kan man fetur da iskar gas da take sayarwa a kasashen duniya, sai harkokin noma da sauransu. Haɓaka tattalin arzikin ƙasa na daga cikin manyan batutuwa da sabuwar gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ya kamata ta fuskanta. Mr. Philemon Ayuba, masanin tattalin arziki a Najeriya, ya mun shimfiɗa kan halin da Najeriya ke ciki a fannin tattalin arziki da abubuwan da ya kamata gwamnati ta sa a gaba.
Bashin da ana bin Najeriya ta kai akalla biliyan 103. Wannan basussukan babban kalubala ne. Harkan gwamnati ma yana iya zaman babban damuwa ne. A wannan shekaran akalla kusan 60 ko 70 kudaden shiga yana tafiya biyan basussuka. Yawanci masu biyan haraji talakawa ne, manyan mutane ba su biyan haraji. Wato in gwamnati ba ta yi wani shiri ne dindindin da za ta bi duk masu biyan haraji ba, kudaden da na shigowa ba zai iya biyan bukata ba. Domin kowane dan Najeriya guda daya bashin da gwamnati suka riga ta ci da ya dora kan wuyan kowane dan Najeriya ya kai kusan 300. To biyan wannan basu suka babban damuwa ne. Kasafin kudin Najeriya ba ma iya samun biyan bukata. Kamar wannan shekaran kasafin kudin shekara Najeriya triliyon wajen 22. To a cikin wannan kudin akalla triliyon 10 bashi za a ci. A cikin 22 da aka kasafa din triliyon 6 zai tafi biyan ruwan basussukan da an riga aka tara. A nemi ƙwararru kuma masu faɗin gaskiya.
Duk da yake kai maganan biyan haraji, akwai waɗansu hanyoyi da ita gwamnati za ta duba na abubuwan da muke da shi na albarkatun ƙasa ko kuma waɗansu albarkatun da Najeriya ke yi da ke da shi don ta mai da hankali kai ta yanda za a inganta wannan kuɗin shiga?
Suna nan da yawa. Ɗaya daga cikinsu, masalan sacin man fetur da ake yi kamun ma a sarrafa shi, ya kamata gwamnati ta kula da wannan wurin. Na biyu, ba state guda daya a Najeriya da bata da ma'adinin da zata biya mana bukata ba, amma ana kai su Turai gwamnati bata samun haraji a kansu. Dole sai an yi wani abu a kai. Mun dinga fadiwa daga dola wajen 200 kowane ɗaya, yanzu ana neman 800 ne. To kuma dada fadiwa yake yi. IMF kwanan nan tana ce basussukanmu ya dada muni domin neranmu bata da amfanin da ya kamata. Wannan abun tana mugun ƙara yawan basussuka da muka tara. To in ba da maruwanta, to in ba dai an magance shi ba za a ci nasara ba.
Ga Nuhu Shehu Kanam kuwa, gyara bangaren wutar lantarki zai haɓaka tattalin arzikin Najeriya.
Duk kasan da za ta samu ci gaba mai ɗaurewa, ci gaba da zai buwaye mutane su samu abin da za su yi na dogaro da kawunansu, na bunƙasa masana'antu, to dole sai an samu ƙasa tana da arziki na wutar lantarki. Saboda na farko masana'antu ba za su iya wanzuwa su yi aiki, su kuma samu daman ɗiba ma'aikata, a rage zaman banza, dukiya ya yalwata a cikin al'umma ba, sai an samu wutan lantarki. Kamar yadda nake miki magana, Morocco yanzu tana kokarin wuce gaban kowanne kasa a Afirka gaba daya wurin tattalin arzikin wutan lantarki ta aiki da karfin hasken rana. To wannan tsarin Najeriya muna da kafan da zamu iya yin wannan fiye da kowace irin kasa a Afirka. Ni ina kallon cewa idan muka inganta wannan bangaren to zai taimaka wurin inganta abin da ya shafi aikin gona, zai taimaka wurin farfado da masana'antunmu, zai taimaka wurin bawa matasanmu da yawan gaske da suke zaune ba su aikin komai su samu daman da za su yi dogaro da kai.
Madalla a gaida Zainab Babaji. Birnin Colorado Springs da ke jihar Colorado a nan Amurka na shirin rantsar da sabon zababben magajin garin birnin bakar fata na farko a gobe Talata. Yemi Mobolade, dan asalin Najeriya, zai karɓi ragamar al'amuran birnin na biyu mafi girma a jihar Colorado. Ga rahoton da Haruna Shehu ya aiko mana daga birnin Colorado Springs.
Colorado Springs, wanda ke da kusan mutane 500,000, ya yi fice shekara da shekaru a matsayin yanki da 'yan jam'iyyar Republican ne suka fi lashe zaɓuka. A don haka, Yemi Mobolade, wanda ya tsaya takara ba da jam'iyya ba. Masu fashin baki ke bayyana nasarar da ya samu a matsayin wata girgizar kasa ta siyasa. A gobe Talata ne dai, Mobolade zai kama aiki a matsayin magajin garin Colorado Springs na 42. Ya kafa tarihi ba kawai a matsayin magajin gari bakar fata na farko da aka zaɓa ba, har ma da kasancewar shi magajin garin na farko da aka zaɓa wanda ba ɗan jam'iyyar Republican ba.
To anyone who doubts that politics can be disrupted.
Yace ga waɗanda suke tunanin ba za a taba iya sauya yadda aka saba gudanar da siyasa a wuri ba, da yadda za a kawo kyakkyawan fata, to abin da ya faru a yanzu darasi ne gare ku. Mobolade ya zo Amurka ne shekaru 27 da suka gabata a matsayin ɗalibi, sannan a 2010 ya koma Colorado Springs da zama, sannan ya zama ba Amurka a 2017. Ya bude gidajen abinci guda biyu tare da abokin hulɗar kasuwancinsa, sannan ya bude coci a birnin. Amma abin da ya fi sa masu kada ƙuri'a zaben shi ita ce rawar da ya taka lokacin da yake aiki a matsayin mai kula da bunƙasar kasuwanci a hukumar birnin Colorado Springs daga 2019 zuwa 2022, a inda ya taimaka wajen magance ƙalubalen da yawancin masu ƙananan kasuwanci ke fuskanta. Wasu daga cikin 'yan asalin Afirka da suke zaune a Colorado Springs sun shaida wa muryar Amurka cewa nasarar da Mobolade ya samu wani babban sako ne.
Colorado Springs is lavishly hospitable.
Yace wannan ya nuna Colorado Springs gari ne da ke da karamci sosai da kuma karɓan baƙi. Inda Turawa 'yan asalin birnin ba su karɓi baƙi da zuciya ɗaya ba, babu yadda za a yi mu cimma dukkan abubuwan da muka cimma. Ta ce ina tsammanin abu ne da ya dace mu murna sosai a kai, kuma ina tsammanin abu ne wanda ya zo a kan lokaci. Birnin Colorado Springs yana da yawan jama'a daban-daban, kuma ina tsammanin ya kamata majalisar dokoki ita ma ta kasance da baki a cikinta.
That's the testament to the fact that Colorado.
Yace wannan wata shaida ce da ke nuna cewa mutanen Colorado ba su nuna wariyar launin fata, ba su yadda da kabilanci ba, sun yadda da cancanta da iya aiki da kwarewa ne, kuma sun gane cewa Mr. Yemi ya hada duk waɗannan abubuwa. Shi kansa zaɓaɓɓen magajin garin ya amince cewa a matsayinsa na sabon shiga ba shi da gogewar siyasa irin wacce mutanen da ya kayar suke da ita. To amma ya yi amannar cewa hakan a wurin shi ita ce hanyar canja yanayin shugabanci a birnin da mutane suka gaji da shi. Haruna Shehu, Mararraban Jos, muryar Amurka daga birnin Colorado Springs.
A gaida Haruna Shehu. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba,
kan gimana da ilimi abun rainawa.
Masu sauraron assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. Shirin namu na yau ya tattauna ne da wasu dalibai da ke karatun Bible a wasu makarantu da ke koyar da ilimin Bible a jihar Plateau, domin jin yadda wannan karatu ke taimaka musu wajen gudanar da harkokin su yau da kullun da kuma mu'amala tsakanin su da wayanda ba Kirista ba. Ba tare da bata lokaci ba, zan mika ku ga Zainab Babaji wanda ta tattauna da wayannan dalibai. Zainab, idan kin shirya, bismillah.
Ni ne mai suna Bulus Kamshwe, dalibi ne da ina karatu kuma na kare mataki na farko na degree, yanzu na koma ina masters a nan a cibiyar tauhidi na Equa Theological Seminary a nan Jos, wanda yanzu ina karatu a MInawa Admissions a Intercultural Studies a nan a jihar Plateau.
Me baka sha'awan zuwa makarantar tauhidi?
Wai, abin da ya bar sha'awan zuwa makarantar tauhidi suna da yawa. Don na gane a rayuwa, in ka samu duniya baka da Allah, aikin ba za ka ke. Sannan na sani zuwan tauhidi zai kara taimako na sosai, ya kara haske kan karatun da na riga na yi a na circular. So wannan zai taimake rayuwa na da kuma waɗanda suke tattare da ni, wannan zai taimaka wurin koyar da su. Sannan bayan haka, karatun tauhidi abin da ya bar sha'awan zuwa, don in kara sanin Allah sosai da kuma rayuwa, ya zan yi zama cikin mutane, yadda zan yi tafiyar da mutane, ba wai lallai addinin Kiristanci kare ba, amma da sauran makwabta. Wannan za ya bani sha'awa sosai, don na ga irin wayanda sun zo tauhidi sun kare yadda suke rayuwarsu, ba su da matsala, ko ina suka shiga suna iya rayuwa, suna iya zama da kowane irin mutum. So shi ya ban sha'awa abu na farko kenan sosai.
To me kuke koya a nan makaranta ta tauhidi?
A nan makarantar tauhidi muna koyan abubuwa da yawa, amma a cikin masu yawa bari dan kimanta wasu abubuwa dan kalilan. Abu na farko, ana koya mana yadda za mu yi rayuwa a cikin mutane wayanda ba addininmu da su ba ɗaya ba ne. So akan koyar da mu yadda za mu yi mu'amala da su a hanyar da yafi dacewa, wanda ba cikin hayaniya ko husuma kuta da hankali ba. Sannan abu na biyu kuma, abubuwan da muke koya a nan makarantar tauhidi, misali yadda za ka yi rayuwa a cikin gidanka, ka zauna da makwabta da iyalinka, ka koyar da su da kayan masarufi na rayuwa, yadda za ka yi tattali don kanka, wannan muna koyan shi a nan. Sannan kuma bancin haka, ana koyar da mu yadda za mu yi rayuwa a matsayin mu na 'ya'yan Allah masu bi wannan dimun, ana koyar da mu wannan. Bancin haka kuma, akan koyar da mu yadda za mu sarrafa hayaki na rayuwa na dogaro ga kai, wannan yana cikin muhimman abubuwan da muka koya nan.
To sunana Ruth Madugudogo, nayi makaranta a makarantar tauhidi na Jos, kuma na karanta pastoral studies.
Wato ke pastor kenan?
Eh, ni pastor ce.
To tun farko me ya baki sha'awan zuwa wannan makaranta?
To a gaskiya dai abin da ya bani sha'awa shine ni ina son san littafi mai sarki da kyau. Duk lokacin da ko an ban koyarwa ko kuma zan yi magana da mutum, sai in fahimtar da mutum yadda zai fahimci maganan Allah da kyau. Ba na so in yi bayani ban san tushen abun ba, shi yasa na zo makarantar nan don in fahimci littafi mai sarki da kyau. Duk lokacin da zan yi koyarwa, at least zan yi shi perfect. Yawwa, shine
na san kin gama wannan makaranta, kuma kina kusan za a ce dan aiki a wannan makaranta na koyarwa. Me kike koyarwa dalibai a nan makaranta?
To ni dai ba ainihin ma'aikaciyar su bane, amma ni casual ne, ina ta gefen matan fastoci, ina koyar musu da sana'o'i kamar su dinki, kamar dinkin kaya, su dinkin jaka, da dai wasu su yin cake da waɗansu abubuwa, yin sabulu da yin su bonvita da yin syrup, abubuwa sana'o'i da yawa ina koyar musu a makarantar. To dalilin da yasa aka sa wannan course din, saboda zai taimaka wa matan fastoci duk inda ke da yake fastoci suna zuwa kauyuka, ana kai su wurare daban-daban, duk inda suke zai taimaka ma matayensu su yi sana'a, don su taimaka ma mazajensu. Shine dalilin da yasa muna koyar da sana'o'i.
To ni ne mai suna David Bulus Boje, ina karatu a makarantar tauhidi na Equa Seminary Jos.
To me ya baka sha'awa tun farko na zuwa wannan karatu na Bible a nan Jos?
To na farko dai, ni dalibin makaranta ne na Federal University Gombe Kashere, ina aji uku sai na baro na dawo nan. Na farko na duba rashin fahimta na littafi mai tsarki da mutane suke da shi a waje, shine dalili na farko da ya kawo ni. Na biyu kuma, ina so in ga cewa na koyar da sanin maganan Allah, cause na san cewa wannan shine abinda Allah ya halice ni nayi. Sannan na uku kuma, ina so in ga cewa mutane an samu tsira, because na san shine babban abu na rayuwar mutum. kafin nan ya bar duniya.
To da yake abubuwan da suka baka sha'awa kenan da ka zo nan a cibiyar tauhidi ko kuma seminary, kana ganin kamar irin wayannan cibiyoyi musamman na addini yana iya sauya rayuwar mutane ta yanzu muna ganin matsaloli daban-daban, muna ganin halaye daban-daban, kana ganin kamar irin wannan makarantu suna sauya rayuwar mutane?
Eh to a zamanin da muke ciki yanzu ina ga wannan irin karatu shine an sanda mu kowane irin mutane, domin na san a cikin littafi mai tsarki ne zaka samu karfafawa. Littafi mai tsarki ne zai ga maka cewa ka daina zulubi. Misali idan a ce kai mazinaci ne, zaka hada da ra'ayin cewa a'a duk mazinaci ba zai shiga mulkin sama. To kaga kadai wannan shi kadai ma ya isa ya saka kai dogon tunani. So irin wannan karatu yana da amfani matukan gaske, domin shine abun da zamanin mu yake bukata yanzu. Because kamar zamu iya cewa misali game da irin karatu da muke a Nigeria, ana koya mana head knowledge ne kawai theoretically, amma idan aka zo irin aspect na practical yakan zamanto da wuya. Misali mu ce kaman kaje ka jami'a, saboda ni nayi jami'a kaman da na fada. So na san kuma a jami'a is more of theory, you know,
ana yi ne kawai a fada maka dai ba
a baka information kawai akai, amma ba wai akwai practical din sa ba, a nuna maka zahirin ta ba. So amma kuma kin ga a seminary dole ne zaka tafi da zahiri, dole ne kuma zaka tafi da theory, abu biyu yana hade a wuri guda. To ina ga yana da muhimmanci sosai ma kowani mutum wanda ya samu dama, in kuma ya samu kira domin ya je ya yi shalan bishara, wuri ne mai kyau wanda ya kamata ya zo shi.
Ba sauraro a madadin Zainab Babaje da kuma Jude Leather's Gresham da ta bada umarnin shirin na ku baban ya jibrin ke fatan a huta lafiya sai wani makon.
Shan hakika ba da tangarda ba kan jimara da ilimi.
To madalla, yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon mu na farko ya fito ne daga Aisha matar Usaini Dangote Sarasuwa tare da Jamila Ado Salati Goma ga Annabi Rajau. Suka ce salam biyo Hausa, hakika yau mako guda kenan Sanata Ahmad Bola Tinubu ya share ran kama aiki a matsayin shugaban Najeriya, kuma gaskiya a jawabin sa na farko na cewa zai inganta fannin tsaro da wutar lantarki da ma daidaita harkokin kuɗi naira tare da tafiya da yan uwan mu mata a sabuwar gwamnatin sa. Wallahi wannan abu ne mai kyau, da fatan Allah ya ba shi ikon kwatanta gaskiya da adalci a yayin gudanar da mulkin sa, dan farfado da dogon suma da gwamnatin tsohon shugaba Buhari ta jefa mu. Sako daga Malam Hamidu Kalalabuwa jihar Jifa yace salam biyo Hausa, kira na zuwa ga mai girma shugaban kasar mu Nijar Bazoum, ya kamata ya taimaka wa makiyaya tun yanzu da fara sai da dusa zuwa ga dabbobi. Gaskiya bana dabbobi suna cikin wahala, ba ciyawa ba dusa. To da fatan mai girma shugaba Bazoum ya ji wannan kira nawa. Amin summa amin. Sako daga Sani Muhammad Chindo Ngokarofin Malaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya yace kai ciu sace mata kusan 30 da kashe mutane da dama a yankunan karamar hukumar Maradin ta jihar Zamfara, abin tashin hankali ne matuƙa. Ya Allah ka kawo mana karshen ayyukan yan bindiga a kasar mu Najeriya da ma duniya baki daya. Amin summa amin.
Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe, yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
To mai a takaice, a yau Litinin ne shugaban Amurka Joe Biden zai wata tattaunawa da Prime Minister kasar Denmark Mette Frederiksen, da zai mai da hankali akan batun taimakawa Ukraine da kuma horar da matukan jiragen saman yakin Ukraine. Jaridar Financial Times ta ce kasashen yamma sun bayyana damuwarsu akan cewa China da Russia ka iya amfani da rikicin yankin Arctic su kara yin tasiri a yankin. Kwanaki bayan mummunan hatsarin jirgin kasa a India, jami'an ma'aikatan jirgin kasa sun ce an kwashe tarkace akan hanya inda hatsari ya faru har jirgin ya fara aiki a yau Litinin. Wani jami'in jirgin kasa ya faɗa wa kamfanin dallancin labaran Reuters cewa an buƙaci jiragen da su rage yawan gudu tun daga wata tazara. Kasar Senegal ta ɗan katse layukan sadarwa ta wayar hannu a jiya Lahadi a Dakar babban birnin kasar, biyo bayan mummunan tashin hankali tsakanin 'yan sanda da magoya bayan madugun 'yan adawan kasar Usmanu Sonko. Sanarwar gwamnati ta ce ta dakatar da layukan wayar ne na 'yan sa'o'i kalilan a jiya Lahadi saboda wasu sakonnin kiyayya da na tashin hankali da ake yadawa. a ranar Alhamis ne aka yanke wa Sonko hukuncin bata tarbiyyar yara wanda za a daure shi tsawon shekaru biyu a gidan yari sai dai nan da nan ba iya gane lokacin da zai fara wato zaman gidan yarin ba an yi mamaki akan yadda kasar China ta nuna rashin jin dadin ta hanga dabarun Korea ta Kudu akan yankin Indo-Pacific wanda ke bayyana manufofin shugaban Korea ta Kudu Yong Sung Yeo akan kasashen waje
kuma sauraro anan zamu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wanda ta hada shirin da kuma bada umarni da ma engineer mu Mr. Bell ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe